sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna da takwaransa na kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta wayan tarho akan shirya dawo da aikin fitar da hatsi ta tekun Bahar Aswad. Zelensky ya kira bude hanyar fitar da hatsin da batu mai muhimmanci. Sakamakon ayyukan Russia, duniya na gab da fadawa cikin wata matsalar abinci. Jumlar mutane miliyan 400 a kasashe da dama a Afirka da Asiya na kan hadarin fadawa cikin yunwa. Ta hanyar yin aiki tare za mu iya kawar da matsalar abincin ta duniya, in ji shi. Shugabar kula da harkokin siyasa a Majalisar Dinkin Duniya Rosemary DiCarlo ta jaddada kalaman nasa da safiyar jiya Juma'a a kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniyar. Ta ce hare-haren da Rasha ke kaiwa a tashar jirgin ruwa a Ukraine a tekun Bahar Aswad ka iya samun mummunan tasiri akan samar da abinci a duniya, musamman kasashe masu tasowa. A jiya Juma'a, kungiyar likitoci ta jin kai ta kasa da kasa Doctors Without Borders a Sudan ta yi kashedi cewa tana yiwuwa ta kawo karshen aikinta a wani asibiti a Khartoum, babban birnin kasar, bayan da aka ci zarafin ma'aikatanta 18 yayin da ake ci gaba da gwamza fada a kasar. Kungiyar likitocin jin kai da ake kira MSF a takaice da harshen Faransanci ta ce rukunin ma'aikatanta da za su kai kayan jinya a wani asibitin Turkiya da ke kudancin Khartoum a ranar Alhamis sun haɗu da cin zarafin wasu 'yan bindiga da ba a gano ko su wane ne, inda suka lankaɗa musu duka, a cewar kungiyar likitocin ta jin kai a wata sanarwa. 'Yan bindigan sun yi barazanar kashe direban MSF kafin daga bisani suka sake shi kuma suka tafi da motarsa. Manajan ayyukan gaggawa na MSF a Sudan, Christopher Gani, da ya tattauna da muryar Amurka a jiya Juma'a, ya yi Allah wadai da harin kuma ya ce abin damuwa ne. Labaran na zuwa muku ne a nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki a duniya ta G7 da kungiyar tarayyar Turai da wasu kasashe uku suna shirin neman taimakon China da ta dakatar da Koriya ta Arewa da ke karya takunkumin Majalisar Dinkin Duniya ta hanyar amfani da ruwan China, a cewar wata wasikar da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gano a jiya Juma'a. Muna da damuwa game da ci gaba da kasancewa jiragen ruwan dakon mai da yawa waɗanda ke amfani da yankin ruwanku na Sansha Bay a matsayin mafaka don shirya kasuwanci na man fetur da aka haramtawa Koriya ta Arewa, in ji wasikar da za a aikawa jakadan China a Majalisar Dinkin Duniya Zhang Jun. Wasikar wacce mambobin G7 suka sanya wa hannu da suka hada da Amurka da Canada da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da Burtaniya da Australia da New Zealand da Koriya ta Kudu da kuma tarayyar Turai za ta bada hotunan tauraron dan Adam wanda yake nuna ƙarara cewa waɗannan ayyukan na ci gaba da faruwa a cikin yankin ruwan China a cikin shekarar 2022 kuma sun ci gaba a cikin shekarar 2023. Tun a shekarar 2006 ne Majalisar Dinkin Duniya ta ɗora takunkumi akan Koriya ta Arewa saboda shirye-shiryenta na makamai masu linzami da na nukuliya, wanda ya ƙayyade adadin kayan man fetur da za ta fitar da kuma ɗanyen man fetur da za ta tace a duk shekara da aka ɗora mata a shekarar 2017. A hali da ake ji kuma, Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da dama zuwa tekun da ke yammacin zirin Koriya, in ji rundunar Koriya ta Kudu a yau Asabar. Wannan dai zai kasance sabon makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta harba tun bayan da ta harba makamai masu linzami guda biyu a ranar Laraba, yayin da Pyongyang da Washington ke ƙara nuna ƙarfin soja a fafatawa akan shirin kera makaman nukuliya da makami mai linzami na ƙasar.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya nago ma tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya limi na ga yau an yi dogon zango an isa jamhuriyar Niger
gaskiya
ai mun samu mun karbi bakuncin
lawan alama wannan tsohon hannu ne
a lalle inda rai
gaskiya
an sha ruwa to madalla zuwa an jima za mu ji hira da abokin aiki wakilin mu
Mansur Sani ba
yawa da wannan da dadde mawaki to kafin nan baba kamar da muka saba yau kai za ka jagorance mu zuwa gidan buki
Allah sarki kin san ko bukin namu na yau mallan gagarumi ne saboda namu
gida ne haka yake namu ne na kanmu
abu namu magani akwabi mu
yawa
to bari mu faru da wannan gaisuwar ta murna zuwa ga iyalan Alhaji Abdulrazak Hassan da na Alhaji Abubakar Jinaidu na daurin auren ƴaƴan su Abdulhakim Hassan da amaryarsa Halima Jinaidu wanda za daura yau asabar din nan kenan da misalin karfe 1 na rana assistant Lawal Yahya Rod daga cikin Kaduna to Allah bada zaman lafiya da kuma zuri'a tayyiba to sai kuma wannan gaisuwar ta murna zuwa ga sarkin nufawan Kumasi da kuma yankin Ashanti rigin baki daya a kasar Ghana kenan mai martaba Alhaji Ibrahim Nufe wanda yake nada Alhaji Ismail Akilo mukamin sarkin fada da kuma Hajiya Huzaima Akilo magajin nufawa na Kumasi da ma wasu fadawa da dama da zai nada a yau asabar din nan da safin nan kenan ko mu ce an jima kadan da karfe 9 za a yi shi a masallacin Naira a Abuwabu Kumasi to gaisuwa ta musamman kuma ga Alhaji Masaudu Akilo da duk iyalan gidan baba Akilo a Yalwa Kumasi da fatan Allah zai taya wato fadawa da sarki rukun wannan mukami da aka basu
amin sunma amin to baba kafin mu kai ga mai kukuma bari mu ci gaba da sada zumunci gaisuwa fata alheri ta abari ya huce daga Mahmud Salisu kauren na Moda jihar Zamfaran Najeriya yace yana so a gaida mishi da mahaifin shi Alhaji Salisu mai gyaran agogo da liman badamasi limamu masallacin Juma'a na biyu kauren na Moda sai Khalifa Atiku Abubakar mai suna da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara sai malam tsoho mai wankin hula da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa da Idris M Idris da maturu sai Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa da Lawal Hambali dan Silva sai Nursa Tanko Bani Mbaka da Usaini dan gote karasuwa sai yan baban Yusra Gusau da Naziru Sabo Gusau. Gaisuwar abari ya huce daga Sadiya Musa Barikin Ladi wadda take so a mika mata gaisuwarta ga Maryam Yar Fulani daga kasar Saudiya da Maryam Muhammad Abdullahi Afghanistan sai Zainab IBB daga kasar Pakistan da Tirdausi Hassan Muhammad da Khairat Ibrahim da Fatima Musa Wada Barikin Ladi da Aishatu Musa Wada sai Zainab Ibrahim Musa Wada da Jummai Matar Sani Mai Manja da Zainab Babaji da Maryam Dauda da Daula Salim da Halima Abdurrauf da Jummai Ali da Halima Jimrau da Shamsiya Hamza Ibrahim da shugaban kasa Afghanistan tofa da fatan sun ji
gaisuwa ta girma daga kanne
wannan gaisuwa Sadiya mu to Sadiya da fatan duk wanda kika gaida sun ji to sai gaisuwa nan da ta fito daga Isa Lawal Girgir da yake so a sada zumunci zuwa ga Abubakar Kawo Girgir da Zakariya Musa Girgir sai Alhaji Bashir dan koli da Alhaji Isa na Allah da Alhaji Adamu Indi da Alhaji Hamisu mai kayan miya da Alhaji Gambo Ringim da Malam ko Aji ne ko Ali yake so ya ce da gona da shugaba Laraba Diba mai abinci a Fataskun sai shugaba Laraba mai fura a Fataskun duka su Laraba Laraba suke su ne ma Adamu Tandari Fataskun da kuma Iliya Useni Jordanis a Fataskun da fatar an tashi lafiya.
To ni kuma bari mu faru gaisuwar sada zumunci na bari huce da wannan gaisuwar zuwa ga Sayyida Zina Turi wato ma'aikaciyar gidan rediyon Zuriya FM ke da wanda suke mu'amala da wato sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Kumasi ɗaya daga cikin gidajen rediyo da sashen Hausa ke aiki da su. Sayyida Zina ta samu kyautar fitacciyar mace wurin karanta labarai a Ghana wanda aka ba da kyaututtukan lambar yabo ita ce ta samu wannan kyautar ta fitacciyar mai karanta labarai a kasar Ghana ba ma da harshen Hausa kaɗai ba duk aka gama aka tantance ta fice ta zama ta farko.
Yawwa to anan ma muna taya abokin aikin mu wakili mu Hamza Adams.
Yawwa da wanda kiri zai zo da biyu.
Yawwa
shiwa ya samu wannan lambar yabo da aka yi wanda wato wani lamba ce ta yabo da aka fitar ta musamman wanda shi ne ya lashe a cikin waɗanda suka fafata a wannan kyautar. Don haka abu
na sai a sake wato nake ba baba da sake a Ghana kenan sai a gasa kowa
mutane su
ko kuma ya ake kamar zaben kamar yadda ake takara a zabe haka ake
gasa ce da ake samun wato waɗanda ma akan kira su kamar alƙalai suke zama su duba ayyukan waɗanda suka shigar da ko kuma waɗanda aka zabo su ga yadda aikin su yake sannan kuma ana ba mutane dama masu saurare su ma su kada ƙuri'a na jin ra'ayoyin su nuna wa suka ga ya cancanci wannan kyautar nan kuma
to shekara ake yi ko kuma
shekara ake yi
to ba da lamuna taya su murna
gaskiya muna taya sai da
Allah kuma ya sa wannan ya zama sanadin ƙarin ci gaba a wannan harka da suka shiga wannan
amin sunma amin amin sunma amin kuma ina mika gaisuwar bari huce zuwa ga Alhaji Lukman Abbas mai Lux Spring Water wato mijin ita Sayyida Zina kenan wanda ya bata gudunmuwa da kuma goyon baya ta kai ga wannan cin gaci. To muna ma gaisuwa da fatan alkhairi da fatan ka tashi lafiya sai kuma gaisuwa zuwa ga Jawad Madugu Ango da Muyi Muhammad da kuma Baba Yagiga da Sadat Fumbi da Shafi'u da kuma Muktar Siyasiya a Abu Abu wadanda su kuma suka shirya wani gasar da ake yi gasar abun nan cin kwallon kafa ne tsakanin kabilu a birnin Kumasi to yanzu aka fara mun san za a kare lafiya a wancan shekara Hausawa suka da wannan kofi wato su ne suka doke kowa a cikin wannan gasar da aka yi to Allah sa na bada kuma a gama lafiya to sai kuma wannan gaisuwa zuwa ga Alhaji Zubairu dan Majid Gabas a garin Kufaiduwa ina mika gaisuwa tare da iyalinsa da fatan dukkan tashi lafiya
to amin tsamana ka gama to kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire kafin mu kai ga bakon namu da waɗannan gaishe-gaishe ko kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Alhaji Umar Fure ba gaishuwa da yake mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa ga Alhaji Ado Yaro da Alhaji Gambo Ringin sai telan urgenti kowa yayi sallah ba dinki Yesu da Adam A Adam gaishuwa da Alhaji Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu Kano sai Hussein Dangote karatuwa da Garba Sarba Sadiola gaishuwa da Muhammad Ibrahim Matina sai Kinunu Sani Nusari da Musa Shehu Nusari da Nuru Shehu Nusari da Saidu Gagiyo Katama sai duka ma'aikatan sashen Hausa da masu gabatar da wannan shirin da fatar an tashi lafiya
sai kuma gaisuwa da ta fito daga Abubakar Usman Garba Jikko wazirin Fulani na Greater Accra a kasar Ghana zuwa ga Chief Superintendent of Police Bello Uro garkuwan dakin kowa a jihar Kebbi da Alhaji Abubakar Mai Nasara Koko shugaban kungiyar dangin Jikko Barbaju a jihar Kebbi da Ahmadu Manu Jikko na Barbaju jami'in Nigeria Custom da kuma Usman Malami Jikko na Barbaju da Alhaji Abubakar Malami Babudu sarkin musulmai na Babudu da Mai Nasara Shehu Dakin Gari shugaban matasan kungiyar dangin Jikko Barbaju da duk dangin Jikko Barbaju a Najeriya da kasar Ghana da fatan don an tashi lafiya
Baba kamar da muka ce yau mun yi babban bako
kware kwa
yawa shi Lawal Ala fitaccen mawakin nan a jamhuriyar Niger wanda wakilin mu Malam Mansur ya samu yayi hira da shi kamar yadda ake fada waka bakin ne ita tafi dadi sabili da haka baba bari mu yi gefe ga bakon naka
haka ne masu sauraron mu barkamu da haka barkamu da karas kasancewa tare da ku da wannan shiri domin tattaunawa da taurari a cikin al'umma musamman makada mawaka da sauran al'umma aliskai fice da duniya ta san su saboda shahararsu su a wajen wasu abubuwa wanda suke yi domin nishadantar da al'umma kuma abin ya zame masu jari inda a yau cikin ikon Allah nake a garin Tasawa zan tattauna da daga cikin makadan kukuma da ake ce ma Shehu Ala domin jin waye shi da kuma abubuwan da ya atakaice na zamantakewar rayuwa za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na musamman
dan garin mu nan gabatin Tasawa kadan kas an yi tafiya kasa mun awa biyu ne ake
na'am
kun kuma bisa mashin ne ba a minti 20 sai gida
masha Allah
yawa
waye Ala
shi Ala mai kukuma ni ne da kaina to amma wannan kida da na fara shi ne ban azaba ya kai haka Allah ne da
ikon haka ne shi
ban zaba shi
ba
cikin ilimin ba mai kici kuma da nai ba dan in yi kidi ba ba dan in rama maka kidi ba na yi ne in na daga radio na sai in ji an fagar wa sufa sai wannan kida sai ni ce ruwa wani tsoho kai ya zani da Allah ni ina sa in yi hukuma in tunda ta burge ni sai shi je dan goge dan karami ana ce da shi Isa kon ya rasu to akwai wani mai goge wanda muke zama da shi sa'annan wuri ga sai ni je na kare na goge kallo da nazo a komai ruwan da muke fita da shi kullum da haka da ranar mu huta tare da ranar ta faɗa mu huta tare abokin yawo na ana ce da shi Ibra Lasa ni Fatima da yake Fatima ka tsaye ni garin makauni amma Fatima ka tsaye kuku muna ta muna zama sannan shi me ka niki
na'am wance takalmi
eh in kuma taya ta lalace sai kawo ina da abubuwan sun ke ta injara ta
am na'am
cikin nan ina jin wannan karin da dare mai na yi sai muka zo muka shirye wannan sai na karma
cikin
yadda na ga kamar alama goge sai na karma
sai ma kai
eh ina jin ci ni sai na riga kudi ata Ibra Lasa sai ta ina goga ina goga ni kana jin ki in na zo gida in na tafi gona ka in kai gona ina ta kada ina zaka da in baban ka sai ci haba ala wanda to gona ya kada bar in ka dawo sai ka kada sai in ce to ci in ga ce gona sauki ake a gona ala
kware da gaske
eh sai in ce to sai in yi sai na dawo daga gona ko har gida ina yi to shike na ina yi kada ina kada ina kada mutan sun ce ala kada mutan ce kai da Allah ka warku tani wani ke sani ni da kuma da maka sai da wannan kan shi maka sai na sai na fada wannan gari ana ce shi gara to gara da akwai ɗan duniya sa'an nan sai a ce sai na kada muna nan sai abokina ce wa ya ce ala ya ce kada masa ba su ba kuɗi ba ce ya ce sai kada masa ranar sai ce to tsare shi mai ka sai tsare shi mai ka sai na zo wata tsohuwa da ya ta aihu ana ce da ita gona ku take in mu kiɗa in mu kiɗa ya ta suna ake gobe sai na kama kiɗa ma zan sai mu samu jika ta kusa da nan daga shi mai ka sai mu samu jika uku shi mai ka wani muke yan mata su jima amma sai mu samu
lokacin da jika takwas din wata abaci
ka an shekara 25 ba da fara kiɗa wannan da Allah amsa kuɗa shikenan kai da ka zo shi mai ka kai da abokin ka kusa mu jika hudu kuna jin daɗi ka ji ba ka da kun ba kai kuma ka samu zaka ta ina hankalin ki
dole inda ku
ban shi kenan sai an dana koma ga kiran nan da an ce an kada sai an kada shi kenan sai naga ana so shi kenan kai sai na aje shi ne kan zaka akwatin nan ya shekara shi kusan shekara shi yanzu da kusan 36 shi akwatin da
yana na aje
yana na aje
to yanzu shekaran ka nawa
ni shekara na dan zuwa 67 ce gare ni
kuma kana gurgurar duniya
wallahi 67 ce gare ni
mata nawa ki gare ka
to ba le dai na kan kokarin na fara da
ka danyi ugar kuma dandala dan noma
sakin sune tai na koma Lagos ne zama
na'am
Lagos ne zama na samu shekara ta kai 10
da kukume
kuma san na tsosa ne can da yau ke takalmi gidan bata ne zama ne yasa ka nemi ko ne iri
kana iri kira
ina da kayan kira ko na ikira shi ko ne iri na zama bata shekara 6 aiko kuma na shekara 13 na dan iya rubanci nan kadan na iya turanci ba kadan ba din dai burukin ne
ban ce burukin dai
ban ce ma na garama ba amma ko da mango hon mu zan ce ko da mango hon mu zan ce in dai burukin
dole
amma garama ban iya tun da ni ban yi makarantar lakwai ba amma Muhammadiya ne
to baba ka jin da aka tsaya ka ji dogon naka sai da ka sai a biyo mu mako mai zuwa domin mu dora akan wannan hira an ci duniya baba
sai kwarai kwa ai malam ba lafi Allah ya kara lafiya da za mu ci
Allah yawa haka an yi gogorbaya
gaskiya
an yi gogorbaya wannan sana'a to baba yau labarin da zan baka
to
labari ne har yanzu da ya fito daga garin Mallam Fashi wanda Bashir Yahu Zahir Muto wai yake baba wai wani bahaeje ne talauci ya mishi katutu
ko
ya dubi gaba ya dubi baya ya rasa abin da zai yi ya rasa yadda zai ya samu kuɗi
yo Allah
sai yana zaune sai wata dabara ta faɗo mishi baba ya bari sai da ya bari an yi albashi ka san da aka yi mutane galibi gaskiya ana zama hannu baka hannu kwarya
ne walawal kewa
a zarafin ke Allah wata ya kare wani lokacin ma kusan sai ka ce biyan bashin daddawa kauye ake ana karba ana kana biyan bashi kuma ka ci gaba da cin bashi
da cin bashi haka ne
yawa to shi ke nan sai ya bari sai da aka biya ma'aikatan gwamnati albashi a Hadeja kaji Yahuza wanda ya bari aka biya albashi sai ya tafi banki
to
ya samu wannan na'ura ta ATM da ake cire kuɗi ba
eh haka
ya same ta makil mutane sun yi dogon layi ana ta cire kuɗi
ayyo Allah
sai ba haɗe da na kawai sai da ya je gaban mutane ya baje a ƙasa zuwa an ji ba kawai sai yayi tuman ƙarya ashe ya cika baki da sabulu sai yana tayi kumfa
kumfa
da zuwa baki shi yawa wanda ya zuwa kumfa da zuwa baki shi shikenan da mutane suka ga hakan ka san a gida dan kankana abu sai tara jama'a
eh haka ne
aka tara jama'a mutane suka ban layin cire kuɗi aka zo aka miki cincirin du sai wani da ya ga haka sai ya ce ai ba haka ake ba su bashi wuri ya sha iska ai wannan tare shin da suka yi nan ba amfani su bashi wuri ya sha iska a ɗebo ruwa a fara miki ba zuwa zai da su lura cewa ya zo ya kuma a bakin banki bane abin da ya kamata a yi shi shi da agaza miki da kuɗi ai kowa ya kawo ka ba ba su da ba 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 ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ina ruwan da zuwa fara wace
ai shi ne ko ba yadda an samu biyan bukata ko kuma
magadan ki
ai da aka ce inda ka je kai rawa aka ba wani ya rawa aka ba shi kudi wani ta
yi duka din shi haka
to ba zan wannan dabara ta ci ko ta ci ko kuma
to akwai bukatar shi wannan da malumfashi ya sake dawowa saboda labarin
ta zama sake bayani
labarin ya zama inconclusive
a to wannan magana inconclusive a bakin ka na ji Bashir Yahuza baba ya ce wannan labari naka ya zama inconclusive ka bayyana mai ya aka karasa da
ba haɗeje nan haka
kuma shi ba haɗeje kuma ya ji shi ma ya iya shigowa ya rama
gaskiya
ya mai da mutane shi na ga malama juli na daga mana hannunsa juli da aka tilas mu jabirki na yanzu a madadin
baba ya koma makeri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.